Misraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake kasancewa a cikin wannan shiri na hangen dala. Shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zamo tarnaƙi ga ci gaban demokradiyyar ƙasar nan, bai da baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki ƙarƙashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Sunana Muzammil Ibrahim ya kasai da zan jara gamar wannan shiri, wanda kuma a tare da ni akwai abokin aiki
Ahmad Rabiu Ja'in.
Wanda cikin ikon Allah da shi zamu kawo muku wannan shiri. Ja'in, barka da sharuwa.
Malam Muzammil, ya aka sharuwa.
To alhamdulillah, mun sha ruwa lafiya, kalu alhamdulillah.
Yau dai za a iya cewa abubuwa sun ƙara tafiya, dan yau ana magana na 20 da.
Kana magana azumi ya kai 22, yau za a dau na 23.
Wannan haka yake, kaga sallah saura kwana kadan kenan.
Ka san malamai suna ta kira cewa cikin kwanaki 10 nan da suka saura, ya kamata al'ummar musulmi su dage, in ma wata kujera kake nema, to ga lokacin neman ta.
Eh, ai ka san irin wannan lokacin ba lokaci ne dama na barci ba. Kamata ya ce kowa ya tashi tsaye wajen addu'o'i da kuma ibada.
Kuma kada a manta a cikin addu'o'i muna roƙon al'ummar musulmi su rika saka wannan ƙasa ta mu Najeriya an zabi shugabanni ubangiji Allah ya riko da hannunsu, Allah kuma ya sa su rika yin abin da shi talaka yake bukata, ba abin da su zukatansu suke bukata ba,
musamman ma a wannan sabuwar gwamnati ko kuma ce wannan sabon zango da za a shiga na next level.
Ka san zaka iya zaben shugabanni sai su je tunaninsu ya sauya, su je su taimaka wani abin da ƴan bani na iya irin nasu, sai ta dora su a layi suna abin, sai mutun ya sauka ya gama sai ya zo yana dama ban yi kaza ba.
Ka san a mafi yawan lokuta dama akan samu irin wannan abubuwan, watakila tunanin shugaba daban, shi kuma watakila na gefe daban, shi yasa ake nada masu ba da shawara.
To akwai bukatar al'ummar musulmi su taimaki shugabanni da addu'a ubangiji Allah ya sa ayyukan da aka zabe su domin su yi su aiwatar, kuma alƙawurukan da suka dauka kafin zabe Allah ya sa duka su aiwatar ba tare da an dauki dukiyar talaka an kai ta cikin gida ba.
Amin summa amin.
To ina ga ja'in, mu fara da lekawa jihar Zamfara, me rikice-rikice?
Ka san jihar dama za a iya cewa tun ma kafin ma ya kai ga wannan matakin, a can baya ma dan samu irin wannan rikice-rikice na siyasa, musamman a manyan jam'iyyun.
Kai tsaye kana magana ne akan jam'iyyar APC wacce tace ta yi zaben fidda gwani kuma aka yi ta rigingimu, daga ƙarshe suka kai hukumar zabe sunayen waɗanda suka fitar za su yi takara, hukumar zabe ta ce a'a ba zan karɓa ba saboda kun wuce wa'adin da ya kamata a ce kun kawo.
To amma kuma bayan ta karɓa din daga baya an gudanar da zaben, amma kuma daga baya ta zo ta ce ai ba su gabatar da zaben akan ka'ida ba, dan haka ta soke wannan nasarorin da suka samu a jihar.
Kasar rikici ne tsakanin tsagin sanata Kabiru Marafa da kuma shi gwamnan Zamfaran da ma dai sauran wasu da suke dafa musu baya, inda ake ta rikice-rikicen wa za a kafa wa zai gaji jihar, wannan ta sa aka samu wancan matsala har ta kai ga hukumar zabe ba ta karbi an takarkarin da aka fitar ba.
Wanda a kwana-kwanan nan kuma dai ita kanta hukumar zaben ta fito ta bayyana cewa duk wata nasara da aka samu, dan haka in dai a jam'iyyar APC ne
abin da ya faru, umarni ta samu daga kotun koli cewa jam'iyyar APC ba ta zaben fidda gwani ba, dan haka hukumar zabe ta kasa ta je ta duba wacce jam'iyya ce ta zo na biyu a zaben da aka yi, dan haka duk wanda ya zo a bashi.
Kaga jam'iyyar PDP kenan ita ce ta zo na biyu mafi yawan wannan kujeru na jihar Zamfara.
To tunda aka nema wato a yau ita hukumar zaben ma ta ba da shaidar wato cin zabe ga shi dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Muhammad Matawalle a jihar Zamfara, wanda shi ne ya zo na biyu a zaben da aka yi bayan da aka ayyana cewa APC ce ta zo na daya.
Ka san baya ga shi kansa Muhammad Matawalle akwai mataimakinsa, shine wanda shekarunsa ba su da yawa sosai.
Kana maganar mataimakin gwamnan jihar Zamfara a yanzu na jam'iyyar PDP, wanda ake ganin din Najeriya yanzu ba mataimakin gwamna mai karancin shekaru kamar sa, wanda shekarunsa ba su fi 30 ba.
To ai da mu haka ya kamata a ce ana tafiya da matasa musamman a tsarukan gwamnati.
To kaga ai yayi ba PDP anan a ce tun lokacin da ai takarar ne suka fidda matashi suka saka a ciki. Kaga sun bi tsarin da ake cewa not too young to run. Ko mai kankanta ka zaka iya yin takara a kowane mataki, sun bi wannan tsari.
To ga dai jihar Zamfara ta gwada.
To ina ga ka san a yau da tunin shugaban kasa Muhammadu Buhari zai yi wata tattaunawa ta musamman da 'yan jarida a kafar sadarwa nan na gidan talabijin na NTA. Ga duk wanda yake so ya ji wannan hira, karfe 10 ne za a hira da shugaban kasa Muhammadu Buhari, kuma sauran kafafen sadarwa za su jona wannan hira, za a ji tambayoyin da za a yi masa akan abin da ya shafi kasa.
Musamman kwanan nan ya dawo daga kasa mai tsarki, za a ji irin bayanai da kuma irin abubuwan da musamman a wannan next level da za mu shiga.
To sai dai ka san a daidai gabar da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake tattauna da manema labarai a yanzu haka, ita kuma matarsa Aisha Buhari, ka san dama ta saba ganin abin da bai mata ba ta faɗi gaskiya.
To ai dama haka ake so ai, ba wai dan ina kusa da kai ya zama zan ga wani abun kau da kai.
Ka san akwai wani tsari da aka kira Social Investment Program, wato shirin bunƙasa rayuwar al'umma na 'yan Najeriya, wanda fara shugaban kasa Muhammadu Buhari ta warewa wato shirin naira miliyan 500,000 domin a tallafi 'yan kasa, wanda kuma yake ƙarƙashin jagorancin Maryam West wacce take mataimakiya ta musamman ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. Aisha Buhari akan wannan gaba ta ce ita fa wannan tsarin baya tafiya yadda ya kamata, domin an ware wannan kuɗin inda aka ce za a taimaka wa mutane 190 a Najeriya, inda tace ita bata ga tsarin yana tafiya yadda ya kamata ba. Hasalima a jahar Tata ta Adamawa an ce za a taimaki mutum 30,000, amma ta ce ba wani ta ga aka taimaka.
Kasan dama ita mafi yawan lokuta tana yawan irin waɗannan abubuwan, musamman ta gano wani abu da ya kamata a ce an gyara wannan bangaren.
Kana magana akan shekara ta 2015 bayan an kafa gwamnati, tace akwai wasu tsararrun mutane a cikin gwamnatin da suka kankane mai gidanta suka hana shi ka tabus sai abin da suka ce ake,
wanda a wancan lokacin har ta zargin cewa ma ba ma shine ma yake gudanar da mulkin ba, waɗannan waɗanda suka kankane din sune suke kamar tafiyantar da harkokin gwamnati.
A lokacin ne ma tace ai ba zai yi ba a ce mutane miliyan 15 su zabe su, amma mutane ba su mutum 5 ba su suke jiya shugaban kasa, tace in muka haka gaskiya mun yi zalunci.
To a wannan karan da yi za a iya cewa tayi abin azo a gani, duk da dama ta riga ta saba.
To amma ka san ita wacce take jagoranta wannan shiri Maryam Owes, a tattauna da aka yi ita a gidan talabijin na Channel Star fito ta ce gaskiya akan abin da yake faruwa, mata shugaban kasa ba ta da ilimi kuma ba ta da masaniya, ba ta san ma me yake faruwa ba, dan haka bai kamata ta ce wani abu.
Ma'ana kenan ita ba ta san me yake faruwa a cikin office din ita kanta Maryam Owes din.
Amma tun da kaji ba ta shugaban kasa ta fito ta faɗa haka, akwai dai abin duba, ya kamata a binciki wannan shirin a ga shin ta mutun da kuɗi aka ware da wajen miliyan 500,000, kaga ai akwai yawa.
Ko da dai ba mutun ɗaya ba dai aka ce za a raba mutane da dama ko za a inganta rayuwar al'umma da dama, to fa babu makawa za a samu ci gaba sosai a ƙasa.
Yanzu ko 50,000 karkabin ƴan Najeriya da wannan kuɗin, Allah ne kaɗai ya san adadin da aka farfado da rayinsu.
Wallahi tallahi, dan yanzu musamman ma yanzu yanda ake fama da wannan yanayi.
To Allah ya kyauta.
To ka san a daidai wannan gaba lokacin da ita uwar gidan shugaban kasa Muhammadu Buhari take waɗannan maganganu, akwai kuma shi mai magana da yawun shugaban kasa Muhammadu Buhari Garba Shehu, wanda yake jawabai akan irin yadda gwamnatin tarayya take ma yaƙi da cin hanci da rashawa.
Ita maganar rashawa da cin hanci ina ganin duk a cikin abubuwan nan ma da shugaban Muhammadu Buhari ya sa gaba ita ce mafi wuya. Kuma watakila idan ka duba matsaloli da yawa da shugaban Buhari ke fuskanta a siyasa, a maganar tattalin arziki, a maganar tsaro, duka suna da dangantaka da wannan rashawa da cin hanci da yake yaka. Saboda kamar yadda na faɗa a farkon shirin, take ce maka duk rubewar abu a ƙasa, duk lalacewar wani abu a ƙasa akwai masu cin moriyarsa. Akwai waɗanda suke yaƙi suke yi da Buhari kamar ransu zai fita yanzu, saboda gani suke an yi shekara huɗu daga cikinsu ana bincikensu, wasunsu ana nan ana karkaɗe kuɗi a hannunsu na dukiya na jama'a. Domin gagarumar nasarar da ake samu a wannan yaƙi shi ne, shi shugaban Muhammadu Buhari akwai abin da yake gani. Yanzu in ciyaman ne na ƙaramar hukuma ya ɗebe kuɗin al'umma kamar a ce ya ɗauki biliyan ɗaya na naira ya sace, maimakon a ce an kai shi kuku kuma an kulle shi, duk da cewa za a kai shi shirar, zai fi riba ga al'ummar Najeriya waɗannan kuɗi a dawon da su don a saka su a asusun gwamnati. Amin, saboda haka akwai da yawa jami'an gwamnati, jami'an tsaro da masu mulki na siyasa da waɗanda suke na public service da sauransu, ana ta karɓe gidaje, motoci, kuɗaɗe na gida na Najeriya ƙasar waje, dalar Amurka babu da riyal da waye irin wannan abubuwa. Bukatar shi ne a karɓe su, ba lallai ne a sai an yi tallama a gari ko mutane suna gani, wasunsu za su karɓi a kotu, wasu lallai watakila ba lallai ne a ce an kai su kotu ba. Da yawa daga cikin waɗansu mutanen nan sun yi ƙarfi, suna da iko, sun riƙe muƙamin ma watakila na ƙasar kafin shi ya zo ya riƙe shi, saboda haka sun san komai. Da yawa gani suke a ce shekara huɗu nan gaba har ila yau ta Buhari a yi duk abin da za mu yi sai mu yi maganin wannan abu. Shi yasa na ce maka matsalar yaƙi da rashawar cin hanci ita ce ta farko a cikin ma abin da suke yi ci kaskace an mulkinsa.
Saboda wato su suke haifar da
masu yaƙar Buhari da yawa daga cikinsu riba suke ci da rashawar cin hanci. Kuma idan aka ce yau Buhari ya samu ƙarin shekara huɗu, to ya za su ina za su sa kansu, kuma yaƙin nan ashe zai ci musu, ashe za a karɓi abu da yake hannunsu, ko kuma a abin da suke samu za a toshe shi. Saboda haka duk abin da za su yi bari suka cewa sun hana ko sun gurgunta, wannan maganar kenan. Amma shi da kewa da cin hanci abin alfaharin mu gare mu shi ne, ka duba ka ce shekara huɗu da yi yana mulki, babu wani abu kunya ko wani abu da za a ce ya gagari gwamnati ta yi maganinsa. babu wani abu da za a ce an danganta da shi kansa matsayin sa na shugaba.
Kaji Garba Show mai magana da yawun shugaban kasa wanda yake karin haske akan yadda ake yakar cin hanci da rashawa a Najeriya.
Kasan cin hanci da rashawar nan fa dan shugaban kasa ya taba fadan wata magana da yake cewa if you don't kill corruption, corruption will kill Nigeria.
Ma'ana idan ba mu kashe corruption ba cin hanci da rashawa to corruption zai kashe mu ƴan Najeriya.
To Allah da yake yi.
Kafin ya kashe mu din ba.
Wallahi tallahi.
To kasan a wannan gaba ne a yau shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kasafin kuɗin bana na shekarar 2019.
Yau muna watan za iya cewa dab muke da mu shiga watan shida kusan rabin shekarar kenan amma sai wannan karan aka gudanar da wannan sanya hannu
to ai tunda shugaban ya hawo a haka yake sai ga sai shekarar ta raba ma ake rattaba hannu kasafin ya fara aiki
to mu dai fatan mu Allah ya sa abin ya gangaro zuwa ga talakawa
to kasafin kuɗin dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba masa hannu ne a fadar shugaban kasa a wani ɗakin taro karami kuma a gurin akwai sanata Abubakar Bukola Saraki shugaban majalisar dattawa akwai shugaban majalisar wakilai Yakubu Dogara akwai kuma sakataren gwamnatin tarayya wato Boss Mustafa sannan kuma akwai gaban ma'aikata na Najeriya wato Malam Abba Kyari sannan akwai ta kanta ministar kudi Zainab Ahmad sai kuma Udoma wato ministan kasafin kudi da tsare-tsare sai kuma Lai Muhammad ministan yada labarai sannan akwai Dan Juma Goje wato sanata kenan shine shugaban kwamitin kula da kasafin kudi na majalisar dattawa sai kuma sanata Ita Enan mai ba shugaban kasa shawara akan abin da ya shafi sanatoci da kuma Honorable Umar Ibrahim El Yakub mai ba shugaban kasa shawara akan abin da ya shafi majalisar wakilai wanda a gaban su duka shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a yau.
Kaga wannan za iya cewa kusan a gaban Najeriya gaba daya aka sanya hannu.
Tunda wakilci ne ba?
Tunda kusan za iya cewa su ne kusan gaba daya wakilan al'umma a ita kanta fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari.
To sai dai ka san wannan kasafin kudi na bana Buhari ya rattaba hannu ne akan kudin da ake sa rai za a kashe wa Najeriya naira trillion 8.92 wato kusan naira biliyan 8,000 kenan wanda ake sa ran su za a kashe a Najeriya cikin wannan shekara.
To kaga in dai har waɗannan kuɗaɗe za a tafiyantar da su ni ana wa ganin in har za a tafiyantar da waɗannan kuɗaɗe yadda ya kamata babu makawa ɗan Najeriya za a tsamo su daga irin yanayi wannan na kangi da ake ciki musamman a wannan zango da zamu shiga na next level
sai dai an ce an ƙara naira biliyan 10 a ciki saboda wasu abubuwa da majalisar da ta kakkara da za a yi
to Allah da ya tabbatar da alkhairi
to ka san dama shi shugaban kasa Muhammadu Buhari kafin ya zo yayi alƙawurruka musamman ma a shekarar 2015 musamman da ya ce zai bunƙasa harkar tsaro harkar tattalin arziki samar da aikin yi
tun a yakin neman zabe a can baya dama yana yawan yin fadan waɗannan kalamai
to akan wannan gobace ka san akwai malamin nan namu na kwalejin Sa'adatu Rimi a nan jihar Kano wato Malam Abdulsalam Muhammad Kani doctor kenan sabon doctor ka sai yana karatun PhD din sa a can India ya ma kusa kammala
mai fashin baki musamman akan harkokin tattalin arziki
to akan wannan gaba ne ma ya kalli alƙawurrukan da Buhari yayi a wancan lokaci a wancan gwamnati shin kwalliya ta biya kuɗin sa bilu alƙawurrukan an cika su ko ba a cika ba ina aka kwana ya kallon mana sadara musamman ma abubuwan da suka shafi tattalin arziki
kuma insha Allah da kadan zamu rike kawo masu sauraro wannan yi sai dai yanzu zamu fara da jin kadan daga ciki
idan muka kalli ita wannan mukala da shugaban kasa ya gabata ta kama aiki dama a wajen abubuwa guda uku sune muhimmai da ya bayyana su to a ciki ɗaya daga ciki wanda shine ke da alaka da mu shine matsala ta abin da ya shafi numfasawa na tattalin arzikin ƙasar Najeriya to idan ka kalla na farko mu dauki abin da ake cewa asusun ƙetare ko kuma zaka iya cewa abin da ake cewa foreign reserve din Najeriya kaga in ka kalla a shekara ta 2015 sanda aka danka wa mai girma Muhammadu Buhari gwamnatin Najeriya zaka ga a cikin ita wannan lalita kudin da ake da shi dala biliyan 28 ne da miliyan 500 to a yanzu nan da muke magana da kai shi wannan reserve din na Najeriya ya kai kimanin dala biliyan 42 har da miliyan 900
ayi cewa ya kare kenan
kaga anan sai ka ce in muka kamanta da sanda ya karbi Najeriya ko da gwamnatin da ta gabace shi sai mu ce mai girma Muhammadu Buhari a abin da ya shafi asusun ƙetare ya gota su kenan yayi abin da ƴan Najeriya za su yaba masa domin ya karba yana dala biliyan 28.5 yanzu ya kai kimanin dala biliyan 43 kaga kusan ya kusa
wani sai ya ce wasu alƙalma wasu dabaru ya amfani da su ya toshe wasu abubuwan haka suka karu koko daya
to ka san dama ɗaya daga cikin abin da ya sa shi ita wannan asusun ƙetare yake numfasawa shine ya zamanto gwamnati hanyo hanyoyin samun kuɗaɗe suna bunƙasa. Ka san mu Najeriya ƙasa ce da muka dogara da mai. To ka san in ka kalli a jawabin sa na kama aiki ya tabbatar wa ƴan Najeriya zai yi kokari a samar da yanayi mai kyau a yanki na Niger Delta domin a ci gaba da hako mai a rika sai da shi a kasuwar duniya. To idan ka kalli wannan bangaren ma zaka iya cewa abin da ya shafi hako mai da siyar da shi a kasuwar duniya wannan gwamnatin ta yi rawar gani. Domin kafin su zo ba ma iya hako garwa miliyan 1,600,000 amma a yanzu da muke magana da kai muna iya hako kimanin garwa miliyan 1,900,000. Kaga anan sai ka ce a mai da ake hakowa wannan gwamnatin ta yi abin a yaba mata. Ma'ana yankin Niger Delta an yi kokari an samar da yanayin tsaro su waɗannan tsagiru na Niger Delta daidai gwargwado wannan tsari na amnesty da tsohon shugaban ƙasa Malgayar Adua ya kawo. Wannan gwamnatin ta dora a kai ta yi abubuwa da ya kamata a yaba mata. A yanzu nan da muke magana da kai abin da ya shafi crude oil ɗanyen mai da gas da Najeriya take fitarwa, fitar da man da muke da shi ɗanyen mai da gas ne ya ƙaru da kimanin kaso 32.5. Kaga anan wajen sai ka ce a abin da ya shafi oil production hako mai da sai da shi a kasuwar duniya alƙawarin da shugaban ƙasa yi sai ka ce daidai gwargwado an samu ci gaba ba koma baya aka samu ba.
To kaji malam ko kuma ince Dr. Abdulsalam Muhammad Kani malami a kwalejin Sa'adat Tarimi da ke nan jihar Kano.
To ka san bayan shi kansa comrade wato masu fashin baki kenan akwai su ma kansu ƴan siyasa
wanda ba sa ganin zaro sai sun tsinka ba.
Eh akwai shekaran gwammaja
wato na jam'iyyar APC ba
dan gidan malam Ibrahim Shekaru ba wanda yace su fa suna ganin duk tattalin arzikin nan da ake ta magana da dukkan wasu abubuwan more rayuwa da ake magana matukar za a sakarwa kananan hukumomi cin gashin kansu. To fa tattalin arzikin ma kuma zai kare bunƙasa.
In yi kira ga shugabanninmu musamman gwamnoninmu na jihar Arewa su yi wa Allah su yi wa ma'aikin Allah su ga cewar sun bai wa ƙananan hukumomi haƙoƙonsu ba don komai ba. Duk irin abubuwan da suke faruwa yau a arewacin Najeriya magana insecurity din nan da maganar abubuwa da suke faruwa ni ina ganin yana da alaka da rashin yadda aka jefa ƙananan hukumomi cikin talauci domin anan ne ruhin talaka yake kuma anan ne idan ka ba shugabannin ƙananan hukumomi haƙoƙonsu shine za a tsaya a tabbatar da cewar an ba wa yaranmu ilimi an ba wa yaranmu lafiya an samar da ruwan sha an samar da ingantacciyar rayuwa ga talaka.
Baka ganin duk irin kokarin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake a ƙananan hukumomi kuma a jika kana faɗa irin wannan karamin to wani irin gyara kake so a yi mata
shine a dauki haƙin karamar hukumar Dala miliyan 100 ta samu a bata direct. Shugaban karamar hukumar Dala shi ya san matsalar mutanen karamar hukumar Dala kwata suke so ilimi suke so ruwan sha suke so gada suke so shine ya san yadda zai mai daki shi san yadda yake masa zuba. Amma ba kawai a ebe kudin ƙananan hukumomi a ture su waɗansu ƴan tsirarin mutane da ba su huce yatsun hannuna ba 1, 2, 3, 4, 5 ya zama su ne suke iya benefiting suke iya amfana da kuɗin ƙananan hukumomi. Za ku yarda da ni lokacin da ka tamala Ibrahim Shekaru kowa ya ga irin yadda ciyamomin ƙananan hukumomi suka yi gine-gine suka samar da abubuwa na ci gaba. Shugaban ƙaramar hukuma lokacin da ka tamala Ibrahim Shekaru guda ɗaya zai iya siyan babur 100 ya raba wa ma'aikata ya raba wa ƴan siyasa ya raba wa mutane. Shugaban ƙaramar hukuma da na fito yana ɗaukan miliyan 10 ya kai da asibitocin jihar Kano ya raba ya ajiye kuɗin ne a akawun suke jiran mara lafiya ba mara lafiya ne yake bara kuɗin magani a kafafen yaɗa labarai irin wannan taku ba. In an dare irin wannan shine za a samu zaman lafiya a Najeriya shine za a samu ci gaba.
Inda gyara kake so ayi da ka ga yawa lamba ɗaya su wayo ƴan da ake ba kuɗin ƙananan hukumomin suke cinyewa.
Mai girma gwamna ina kira a gare ka Dr. Abdullahi Umar Ganduje ka kalli watan Ramadana ka kalli darajar watan nan da muke ciki. Jiya kai magana kan cewar zaka ba ƙananan hukumomi kuɗaɗen su to muna roƙon ka bayan shan ruwa wata mai kamawa ma in ma da hali cikin wannan watan kayi sample cikin azumin nan darajar watan nan na Ramadana ka fara sakawa ƙananan hukumomi kuɗaɗen su ya zama na cewar ba an ajiye su a wata ministry ko ministry for local government ko wani ministry kaza ko director kaza ko wani kaza ana tawa ka cika tashi da kuɗaɗen al'umma ba daidai bane.
To ai wata irin magana kake ka fito ka gaya mai sauraro a ina ake kai kuɗin?
Magana shine na gaya miki an bar kuɗin a iya ministry for local government kuma iya ministry for local government daga director sai commissioner sai wani ƴan tsirarin mutane su ne suke iya yadda suke yi da lalitar ƙananan hukumomi alhalin mai cuta daban mai shan magani daban mu talakawan ƙaramar hukuma mu ne ake zuwa mana da cewar akwai matsala ta titi, akwai matsala ta wutar lantarki, akwai matsala ta ruwan sha, kuma ina mai tabbatar miki da cewar a karamar hukuma abun bakin cikin da yasa nake wannan magana, zaki ga yara kanana ba sa zuwa makaranta. Na taba ganin yara ɗan akan naira 150 a kudin PTA, su 100 da wani abu ɗan primary an koro su a karamar hukuma ta Dala, wanda na buga kudin naira 115 ne, wanda ba daidai bane.
To kaji Ahmad Abdullahi shekaran gwammaja da irin nasa ra'ayin. To amma ina ga kafin mu karkare shirin, mun faro tattaunawa da Malam Ibrahim Khalil wanda yake mana karin bayani da ilmantar da mu akan yadda siyasa ta samo asali a musulunci. Inda ka san musulunci shine zo da tsari na jagoranta al'umma na gari. To da musulunci yato ina siyasa ta shiga a cikin tsarin musulunci? Shine abin da muke tambayar Malam Ibrahim Khalil ne mana karin haske.
Wanda a yau za iya cewa ya taba mana gabar da yadda ake ma neman mulki a musulunci.
Ba ka zo ka tara duro, ka zo ka tara ƴan kwaya, ka zo ka ce lalle lalle sai an zabe ka ba ko?
Malam da yayi jawabi sosai da sosai a cikin wannan tattaunawa da muka yi da shi.
Yadda ake kafa siyasa, addinin musulunci bai ayyana hanyoyi guda ɗaya ba da za a kafa siyasa, sai dai ya bayyana tsari. Tsarin nan sai ya bar shi a buɗe saboda canjin zamani zai zo, al'umma za su zo da al'adunsu da ƙasashe, wanda yake ba dan musulunci ya wannan tsarin ba, da yanda duniya nan ta rikice kowace ƙasa ta zama tana cin gashin kanta, to da mutane ba su nan sarrafa kansu ba. Da haka yanda ake kafa siyasa a musulunci shine mutane su yi ƙoƙari su sami wanda zai zama shugabansu a matsayin jagora, ko kuma shi wanda yake ganin ya cancanta ya zama jagora ko ya zama shugabanin mutane, ya ja mutane ya nuna musu cewar ga yanda za su yi su biyo shi, ko shi da kansa ya nuna shi ya cancanta ya jagorance su. Shi akwai banci tsakanin jagora da shugaba. Shi jagora wanda zai ja kan mutane ne zuwa ga wani wuri wanda akan ce da shi commander, shi ko shugaba shi ne wanda zai dinga tafi da al'amuran rayuwar mutane har illa masha Allah akan waɗannan ƙa'idoji guda hudu. Shine adalci, aiki da cancanta, ƴanci mai tafiya akan doka da ka'ida, sannan shura ko shawara. Waɗannan dukuki guda hudu a kansu ake tafiyar da siyasa a musulunci. Wannan shine inda ake kafa siyasa. Amma za ka tambaye ta guda biyu ce, inda ake kafa siyasa a musulunci da kuma inda
ake neman mulki. Amma da kake mu je nan gabar, misali kamar a yanzu haka yanda misali ƴan siyasar mu suke yi a nan Najeriya, za mu iya kamanta shi da irin wancan yanayin ko kuma suna siyasa bamban?
Ya sha bamban, ya kuma yi kama da shi. Inda ya yi kama da shi shine ƙoƙarin tabbatar da shugabanci, ƙoƙarin cewa a tafi da al'amuran jama'a, ƙoƙarin kyautata rayuwar jama'a, ƙoƙarin tafi da jama'a akan bukatunsu, ƙoƙarin a san bukatunsu a kyautata musu a baki. Su 'yan siyasa suke da farfaganda da 'yan dabaru domin kawai su kai ga biyan bukatarsu, amma a ƙarshe ba wannan abun za su yi. Shi kuwa tsari na musulunci babu maganar yaudara, babu maganar munafunci, babu maganar ƙarya, babu maganar ha'inci, babu maganar zamba, babu. To bambancin kenan. Amma ba dan ƙarya da ake yi a siyasa da yaudara da munafunci da ƙoƙarin zalintar al'umma da sunan kyautata musu ba, sai ka ce babu wani abu. Shi yasa Malam Na'ibu ya rubuta littafi kira shi da sunan demokuraɗiyya, wacce dan ya nuna bambanci tsakanin ita wannan demokuraɗiyya ko kuma siyasa irin ta wadda ake yin ta ta buri boko da kuma ta addinin musulunci. Amma a tsari na addinin musulunci bai hana a yi jam'iyya ba, amma abin da kawai bai yadda ba shine ya zama da cewa a tafi da abu akan munafunci, akan yaudara, akan ƙarya, akan zamba, akan gina kai, akan yi wa kai abin da rai yake so, da rashin girmama doka da shirinsu. Amma ba dan waɗannan abubuwan da ake saka su a siyasa ba, to musulunci ba zai soki siyasa ba, dan bai soke ta ba, ya daidaita. Amma abin da bai daidaita shi ba shine waɗannan abubuwa.
To kaji Sheikh Malami Malam Ibrahim Khalil, da fatan kuma mutane 'yan siyasa za su amfana su kuma rika bin hanyar da ta dace wajen neman mulki. Wanda kuma da wannan nake cewa ni a sha ruwa lafiya, Allah ya karɓi ibadunmu. Na barka da masu sauraro.
To masu sauraro, yadda ta kasance kenan a cikin wannan shiri na hangen Dala. A madadin jagoran shirin kuma shugaban sashen siyasa na wannan gida, Muzammil Ibrahim ya kasai, wanda kuma da shi ne muka gabatar da shirin. Sai abokan aiki Abdulkadir Yusuf Garzo da kuma Khadija Rabiu Indabawa. Ahmad Rabiu Ja'in nake cewa da fatan za mu yi sahur lafiya.